votre quoi, au quotidien, c'est sur très oui.
Barkanku dai masu sauraro. Sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadija.
Kuma wannan labarin zai iya cetan rayuwarku. Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 081-82-1-2-3-4. To bari mu shiga cikin shirin. A yau za mu kawo muku labarin wata mace wacce ta ziyarci saurayinta don faranta masa rai, amma ta ƙarke da samun kanta cikin kabari a ƙarƙashin gadonsa. Amma kafin nan, muna sake gabatar muku da baƙuwarku ta mako kamar kullum, Ramat Muhammad, wato ba Amurkiyan nan dai taku.
To, barkanmu dai. Kuma wannan labarin ba zai cuce ku ba, sai dai ma ya cece ku.
A ranar wata Juma'a da ta zo ta yi kamanceceniya da kowace Juma'a, wani dattijo mai suna Oluboyo yana zaune a gidansa a birnin Akure. Birnin Akure shine babban birni na jihar Ondo. Ya kira lambar wayar Esa, amma layin a kashe yake. Wannan ya sa shi cikin damuwa, domin ‘yar tasa ɗaliba ce a wata jami’a a wani gari mai suna Akumba. Garin Akumba tukin awa biyu ne daga garinsu. A dalilin nisan nema, ta kama hayar wani gida wanda yake kusa da makarantar.
Mahaifin nata ya aika mata kuɗin sayan kayan abinci, kuma a duk lokutan da ya aika mata kuɗi, nan da nan take kiransa domin yi masa godiya. Amma a wannan lokacin bai ji daga gare ta ba, har kawo yanzu. Oluboyo ya sanar da matarsa abin da yake faruwa, kuma tare suka ci gaba da ƙoƙarin kiran lambobin ‘yar tasu, amma shiru kamar malam ya ci shirwa.
A haka dai suka ci gaba da kiran lambobinta, amma har a wannan lokacin wayoyin nata duk a kashe suke. Abin fa ya fara ba su tsoro, saboda har hutun ƙarshen mako ya ƙare, ba su samu layukanta ba. Don haka hankalinsu ya tashi matuƙa, tunaninsu ya koma kan cewa lallai wannan shirin ba na lafiya ba ne. Shakka babu, wani abu ya faru da ‘yar tasu.
Amma bayan kwana uku, wato ranar Litinin 2 ga watan Yuli na 2018, zargin da suke yi ya tabbata. Ɗaya daga cikin ƙawayen ‘yarsa wacce suke makaranta ɗaya ta kira Oluboyo. Bayan ya amsa wayar, sun gaisa, sai ƙawar ta sanar masa da cewa an rasa inda ‘yarsa Khadija take.
Khadija Adenike Oluboyo budurwa ce mai shekaru 25, kuma tana shekarar ƙarshe ne a jami’ar Adekunle Ajasin, wacce ke garin Akumba a jihar Ondo. Wankan tarwaɗa ce wacce mutane da dama ke kwatanta ta da yarinya mai ƙwazo.
Oluboyo da sauran danginta suka shiga nemanta. Sun fara da kiran lambar babbar ƙawarta, wacce ta sanar musu cewa ganin ƙarshe da ta yi wa Khadija a ranar Alhamis 28 ga watan Yuni ne. bayan sun gama daukar darasi. A yadda ta furta din ta ce sun hau a caba daya daga dakin daukar darasi zuwa gidan kwanan dalibai. Ta kara da cewa washe gari kuma wato ranar Juma'a 29 ga wata ba su da daukar karatu dan haka bata hadu da Khadija ba, amma abin ya daure mata kai ne bayan wucewar hutun karshen mako a ranar Litinin 2 ga watan Yuli, lokacin da ta isa dakin daukar darasi bata ga Khadija ba kuma ta kira lambar wayar Khadija din, amma gaba daya a kashe suke.
Nan da nan babbar kawar da sauran kawayenta suka fantsama neman Khadija a cikin makaranta, amma da hakar su bata cimma ruwa ba, sai suka yanke shawarar kawai su kira mahaifanta su shaida musu. Nan da nan kamar gobarar daji sai labarin batan Khadija ya bazu.
Amma ana samun labaran batan mutane kusan koyaushe. Me yasa nata ya ruru kamar wutar daji haka cikin kankanin lokaci?
To mahaifinta fitaccen mutum ne a jihar, Alhaji Lasisi Oluboyo, tsohon mataimakin gwamnan jihar Wandani daga shekara ta 2009 zuwa 2017. Hakan zai iya sanya labarin bazuwa sosai, dan haka fara binciken inda Khadija take zai iya sanya labarin yaduwa sosai.
A lokacin da labarin batan Khadija yake dada yaduwa, iyayen nata kuma suna duk iyakacin kokarin su dan gano wurin da Khadija take, sai aka kira lambar Oluboyo. Kuma wanda ya kirawo din ya sanar da shi cewa sunansa Alhaji Alani Adeni Alawo, wani attajirin magini ne daga jihar Oshun wanda yake zauna a Akure. Alawo ya shaida wa Oluboyo cewa Khadija da ɗansa Adeyemi sun jima suna soyayya.
Adeyemi dogo ne baki kuma dan shekara 27, ya haɗu da Khadija ne a kwalejin ilimi ta jihar Ondo. Adeyemi yana zaune a gidan iyayensa ne, amma a boys quarters. A wasu lokutan akan bayar da wasu ɗakunan boys quarters ɗin haya. Adeyemi yana zaune a ɗaya daga cikin ɗakunan ne, yayin da wasu ‘yan haya ke zaune a sauran.
To, mu koma ga batun kiran wayar. Mahaifin Adeyemi ya shaida wa Oluboyo cewa Khadija takan ziyarci ɗan nasa a gidan nasu, amma daga bisani sai ta daina zuwa. Ya kuma sanar da Oluboyo din cewa ya yi wa ɗansa kyakkyawar tarbiya, wanda Khadija yarinya ce da zai so ta auri ɗan nasa saboda cancantarta.
Ki ji wani abu? Ana ga yaƙi yana ga kura. Yarinya ta ɓace, amma shi wannan mutumin zancen aure ma yake yi?
Ramat, kamar kin shiga zuciyar Oluboyo, domin kusan abin da ya faɗa masa kenan. Ya sanar da shi cewa ba a ga Khadija ba, don haka a halin da ake ciki yanzu hankalin iyalin ba a kan batun aure yake ba. Daga nan sai mahaifin Adeyemi ya shiga fata da addu'a samun ta cikin salama.
Oluboyo ya gode masa don addu'ar da ya yi, sannan ya buƙaci yana son magana da Adeyemi. Daga nan Adeyemi ya amshi wayar, ya fara da gaishe shi, sannan ya shaida masa cewa sun haɗu da Khadija ne tun shekaru 5 da suka gabata a kwalejin ilimi ta Ongo, kuma daga lokacin suka ci gaba da soyayya. Ya ƙara da furta cewa Khadija ta kai masa ziyarar bazata a ranar Alhamis 28 ga Yuni a shekara ta 2018, wato ranar ƙarshe da ƙawayenta suka ganta kenan. Amma ta koma makaranta washe garin Juma'a 29 ga wata kenan.
Bayan kammala waya da Adeyemi, Oluboyo ya ci gaba da kiran lambobin wayar ‘yar tasa, amma har yanzu ba su shiga ba. Amma a wani lokaci wayar ta shiga, har ma an daga, sai dai kuma sautin da kawai ya iya ji shine alamun gurnanin ƙarƙashin ƙasa, sai kuma layin ya sake mutu.
Wata sabuwa a ji ‘yan caca.
Jim kaɗan kuma sai ya samu saƙo daga wayar Khadija, wato text. Tana sanar masa cewa abin maganar wayarta, wato mic ɗinta, ne lalace, amma za ta kira idan ta sake wayar. Babbar ƙawar ma sai ta kirawo shi, ta shaida musu cewa yanzu nan Khadija ta aika mata text tana sanar da ita cewa tana kan hanyar dawowa. Daga nan sai hankalin iyayenta da ƴan uwanta gabaki ɗaya ya fara kwanciya.
Kash, amma wannan samun Sa'ida na kankanin lokaci ne kurum. Oluboyo bai jima da samun wannan text din daga Khadija ba. Sai kuma ya ƙara samun wani. Sai dai ga dukkan alamu sakon wani ne ya aiko daban ba Khadija ba. A wannan karan sakon yana sanar da shi cewa an yi garkuwa da Khadija ne.
Me kace gongonzo?
Nace an sace Khadija kuma an yi garkuwa da ita.
Turkashi, ana kukan targade karaya ta zo.
A bayanin da Oluboyo ya bayar ya ce Khadija tana da wayoyi guda biyu. Daya mai SIM biyu, dayar kuma mai SIM daya. Sannan tana da wani SIM din wanda shi a cikin jakarta take ajiye shi. Wannan sakon an aiko shi ne daga SIM din da take ajiyewa a cikin jakarta. Wanda ya turo sakon yayi ikrarin cewa sun yi garkuwa da Khadija ne. Jaridar Guardian ta rawaito cewa wanda ya aiko da sakon ya buƙaci da su jira kira daga waɗanda za su tattauna yarjejeniyar sako Khadija.
Oh, ji wata isa don Allah.
Daga nan sai Oluboye ya yanke shawarar sanya jami'an tsaro su fara bin diddigin lambobin wayar Khadija. Sun gano cewa an yi amfanin ƙarshe da ɗaya daga cikin lambobinta ne a cikin Owo. Garin Owo ya kai kimanin mintuna 49 daga garin Akumba inda makarantar ta take. Layinta na biyu kuma an yi amfanin ƙarshe da shi ne a garin Oba Akoko, wanda ya kai kimanin tafiyar mintuna 15 daga Akumba.
Wato daga dukkan alamu dai tana kan hanyarsa ta koma wa makaranta kenan.
Haka ne Ramat. Kuma kamar bayan ziyara da ta kai wa saurayinta a Kureni aka sace ta. Iyalinta dai sun kasance cikin kaguwar masu garkuwa su tuntube su.
A gidansa Adeyemi kuwa komai yana tafiya daidai. Mahaifinsa yana gidan tare da sauran ‘ya’yansa. Ɗaya daga cikin ‘ya’yansa wato ƙanin Adeyemi wanda yake binsa ya fito daga cikin gidan zuwa Boys Quarters inda ɗakin Adeyemi yake. Wannan ba wani baƙon abu ba ne, don haka uban nasu ya ci gaba da sabgar gabansa kawai.
Jim kaɗan bayan tafiyar ƙanin ɗakin Adeyemi sai ya dawo cikin wani yanayi na damuwa. Ya zauna kusa da mahaifinsa, sannan ya ce da shi yana so ya sanar da shi wani abu. Waswasi ya mamaye zuciyar mahaifin. Ya fara tunanin wani irin abu ne wannan yake so ya sanar masa. Duk da dai ko ma menene zai faɗa masa ɗin, shi a shirye yake da ya ji. Sai ɗan ya ce masa abin da ya sa ya kasa zama a ɗakin Adeyemi har ya baro wajen da wuri shi ne tsananin azabar warin da yake cikin ɗakin wanda ya hana shi sakat. Kuma ya kasa gane ko warin me.
Ah, ai wannan ba wani abin damuwa ba ne. Watakila bera ne ya mutu a ɗakin Adeyemi.
Shi ma mahaifin Adeyemi abin da ya faɗo masa a rai kenan. Amma sai ɗan ya nace a kan cewa wannan ƙarfin warin fa ya wuce a ce kawai na mushen bera ne. Haƙiƙa mahaifin nasu bai shirya jin abin da ɗan yake shirin gaya masa ba. A nan ne ɗan ya shaida masa yanzu nan yayansa Adeyemi yake sanar da shi cewa Khadija ce ta mutu a ɗakin, kuma ya binne ta a ciki 6 da suka gabata.
Eh, wannan ita ce bakar fura. Ana gama damaki mai gida na mutuwa, kuma ya binne ta a cikin ɗakinsa. Ɗakin fa da yake bacci a ciki kace?
Ƙwarai da gaske. Ai, ruwa baya tsami banza. Warin gawar ne ma ya addabi shi kansa Adeyemi. Don haka lokacin da ƙaninsa ya je, sai ya yi amanna da shi. Ya kuma nemi da ya taimaka masa da neman buhun da zai saka gawar a ciki don fita da ita.
Kai, Allah ne kaɗai ya san irin tashin hankalin da uban nan yake ciki.
Ƙwarai da gaske kuwa. jaridar Nigerian Oracle ta rawaito cewa mahaifin ne da kansa ya kai rahoton din ga headquarter rundunar 'yan sanda da ke jihar Ondo, inda nan take jami'an tsaro suka tsunduma aikin su. 'Yan sandan sun isa gidansa Adeyemi kuma kai tsaye suka isa bus kwata din. A nan ne suka yi wa Adeyemi dirar mikiya suka kama shi. Kuma ba su tsaya a nan kadai ba, sai da suka afka cikin ɗakin suka babbake gadon baccin sa gefe guda, sannan suka yaye carpet din ɗakin. Daga ƙuryar ɗakin ne suka ga wani ƙaramin kabari da aka tona ta hanyar fasa daban ɗakin. A ciki ne suka ga gawar. An zazzage haƙoranta, gashin kanta a aske. A nan ne suka ciro gawar Khadijat Oluboyo, wacce har ta fara ruɓewa.
La haula wala quwwata. Dama rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya.
Ai kuwa dai, masu iya magana kan ce ƙarya fure take, ba ta ƴaƴa.
A ranar 11 ga watan Yuli ne 'yan sanda suka gabatar da Adeyemi ga manema labarai a harabar headquarters su da ke jihar Ondo, inda aka baiwa 'yan jaridar damar yi masa tambayoyi. A yayin da yake amsa tambayoyin, Adeyemi ya kiyarda da cewa yana da hannu a mutuwar Khadija. A cewarsa, ya yi soyayya da ita tsawon shekara 4 kafin su rabu a shekara ta 2015, kuma sun shirya ne kawai a watan Ramadan din da ya gabata, kuma komai ya tafi daidai.
Adeyemi ya ci gaba da cewa a makon da ya gabata ne Khadija ta aika masa da sakon hoton project ɗinta na makaranta ta WhatsApp don ya gyara mata. Sai kuma a ranar Litinin kafin batanta, ta nemi da ya aika mata da naira 2000, amma sai naira 1000 iya aika mata. Ya kuma ƙara da cewa ya yi matuƙar mamaki da ya ga Khadija ta zo wajensa a ranar Alhamis 28 ga wata. A cewarsa, Khadija ta shaida masa cewa ta zo wajen nasa ne don ta sauki wasu baƙinta, inda bayan 'yan mintuna kaɗan ta kawo wasu samari maza biyu cikin ɗakin. Adeyemi ya ƙara da cewa ko kaɗan hakan bai bashi mamaki ba, domin ba wannan ne karo na farko da take gayyatar abokanta zuwa ɗakinsa ba. Bayan sun zauna kuma sun gaggaisa da shi, sai Adeyemi ya fice daga ɗakin ya bar su tare.
Bayan kimanin mintuna 30, ɗaya daga cikin samarin ya kira Adeyemi, wanda a cewarsa yana shiga ɗakin sai ya riski ɗaya yaron yana riƙe da ƙaramar bindiga a hannunsa, yayin da ɗayan kuma yake kan Khadija tsirara. A daidai wannan lokacin ne ya ji Khadija tana furta cewa, ba zan gaya wa kowa ba, amma maimakon ya ƙyale ta, sai yaron nan ya shaƙe ta har sai da ta mutu. Sannan ya yi wa Adeyemi barazanar cewa idan ya yi musu kowa, shi ma zai mutu nan take. Ya ce daga nan ne sai suka tilasta masa nemo diga ko gatari, wanda ya yi amfani da shi wajen fasa simintin daban ɗakin nasa don binne ta.
A'a, dama akwai diga a ɗakinsa ne?
Gaskiyar magana babu. Jaridar Punch ta ruwaito cewa sun umarce shi da ya je waje ya kawo digar da shebur ne, inda bayan ya dawo da su ne suka ba shi umarnin haƙa kabarin don su binne gawar.
Dakata, dakata mana, shin babu wani mutum daga cikin gidan ko kuma waɗanda suke ɗakunan gefen nasa da suka ji sautin haƙar? Wannan wani irin daɓe ne haka a gidan?
To dai, daga hotunan da muka samu a yanar gizo, ɗakin Adeyemi a shafe yake da daɓen simintin da ke ƙarƙashin kafet ɗin ɗakin. Kuma jaridar Vanguard ta rawaito Adeyemi yana cewa sun ƙure ƙarar sautin babban rediyon da ke ɗakin nasa, don kada wani ya jiyo abin da yake faruwa a cikin ɗakin a lokacin da suke haƙa ramin. Ya ce a rana ta 5 ne hankalinsa ya kasa kwanciya, ya tono gawar kuma ya sanar da ƙaninsa abin da ya faru.
Sai dai kuma 'yan sanda ba su amince da waɗannan bayanan nasa ba. Bangar ta bayar da labarin cewa kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Ondo, Femi Joseph, ya yi watsi da ikirare-ikiraren Adeyemi a matsayin ihu bayan hari, waɗanda ba su da wata fa'ida. Ya kalli kalaman Adeyemi a matsayin kokarin wanke kansa daga zargin aikata laifin kisan kai. Jaridar ta ƙara da cewa rundunar 'yan sandan ta ce Adeyemi ya shiga gurɓatacciyar sana'ar nan ta damfarar yanar gizo da aka fi sani da Yahoo Yahoo a wannan shekarar, kuma ya sake wuce gona da iri ta hanyar zakewa zuwa Yahoo Plus don ƙara samun kuɗi.
To, menene kuma Yahoo Plus?
To, jaridar Vanguard ta siffanta Yahoo Plus a matsayin ba wai damfarar yanar gizo ba ce kawai, ta ma haɗa har da ayyukan 'yan ƙungiyar asiri. Sai dai kuma mahaifin Khadija, Lasisi Oluboyo, ya ƙi yadda a gabatar da cajin tuhuma.
Me kika ce? Wannan wani irin bahagon tunani ne?
Ke ma kin ga hakan ko? A lokacin da yake magana da wakilan jaridar Vanguard, ya ce ya yi imanin cewa hukuncin Allah ya fi na ɗan adam, don haka shi bai ga fa'idar yankewa Adeyemi hukuncin ƙarƙame shi a kurkuku ba, ko kuma yanke masa hukuncin kisa, tunda dai hakan ba zai dawo masa da ran ɗiyarsa ba.
Sai dai kuma ita hukuma ba za ta yarda da wannan ya sha haka siddan ba. Jaridar Premium Times ta ruwaito cewa a ranar 27 ga Maris na shekara ta 2019, alƙalin babban kotun jihar Ondo mai shari'a Samuel Bola ya yankewa Saidu Adeyemi Alao hukuncin kisa ta hanyar rataya. A yayin da yake karanta hukuncin nasa, mai shari'a Bola ya ce Adeyemi ya kasa tabbatarwa da kotun gaskiyarsa, domin bai yi wani taratsi ko sanar da wani ba a lokacin da matasan yaran biyu suka farmaki ɗakin nasa har suka kashe Khadijat, sannan suka bashi umarnin binne ta. Bugu da ƙari, alƙalin ya ce Adeyemi ya ci gaba da ɓoye maganar kisan har zuwa kwana 5 a lokacin da ƙaninsa ya sanar da mahaifinsu shirinsa na fitar da gawar Khadijat don jefar da ita. Don haka mai shari'ai ya ce dukkan shaidun da ke gaban kotu sun tabbatar da cewa Adeyemi ne ya kashe Khadijat.
Kai, gaskiya wannan wata hanya ce ta mutuwa mai ban takaici da tausayi. To, amma dai ko babu kome, a ƙarshe iyayenta sun ga gawarta har ma sun samu damar binne ta.
Haka ne, Ramat. Kuma ba ƙaramin ƙarfin hali da namijin ƙoƙari mahaifin Adeyemi da ƙaninsa suka yi ba wajen irin matakan da suka ɗauka. Wato, tona asiri na jikinsu ga 'yan sanda ba abu ne mai sauƙi ba, musamman idan mutum ya san cewa ba ƙaramin laifi ba ne. Wannan ya saɓa wa labarin da muka bayar kwanakin baya na Janet Obonnaya, inda 'yan uwa suka haɗe baki suka ɓoye gaskiya.
Ƙwarai da gaske, Rabi'a. Haƙiƙa abin da mahaifin Adeyemi da ƙaninsa suka yi bai cika faruwa, kuma a zahirin gaskiya abin da ya kamata mutane su riƙa yi kenan, domin ko babu komai, hakan ne ya wanke sauran mutanen gidan. Domin da a ƙarshe 'yan sanda sun gano wata rufa-rufa a cikin gidan, tabbas da ba Adeyemi ne kaɗai zai fuskanci hukuncin kuliya mantasa ba.
Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa cikin shirin naku na True Crime Niger, inda a karo na gaba za mu kawo muku labarin ɗan wata mata da ya yi ɓatan dago ɓat a cikin coci. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 0182-82-1234. True Crime Niger production ne na EEE Media Production na shekara ta 2021. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri, Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta ku danna kararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Za ku iya sauraron podcast din shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya kirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Bongozo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta dauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin dadadin shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio.